بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أشرن دا أكو غوتن جماد الأولى shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 17 watan Disamba shekarar miladiya ta 2022. Wannan shine kasad na 315 cikin jerangiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi, wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah. Wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, komai da ruwanka ne dangane tafarkin ma'aiki da tsarin rayuwarsa da bayani akan yadda gudanar da mu'amalolinsa da harkokinsa na yau da kullum. Allah ya saka wa Ibn Qayyim da alkhairi. Malamai suna jinjina masa a wannan aiki, musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'adi ne a halin tafiya, inda ya je ƙasar Makka don aikin hajji nesa da iyalansa, nesa da ainihin kayan aikinsa. Allah ya saka mashi alkhairi. Muna ci gaba da bibiyan al-Imamu Ibn Qayyim al-Jawziyya, inda yake mana bayani akan fiqhun da ke cikin waƙi'a ta Tabuka da abin da ya biyo baya na irin kutungulan da munafikai suka hada da batun gina masallaci ad-Dirar da kokarinsu na cewa ai amma hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawo Madina da dai sauran irin kutungulan da suka hada, da kuma bayani akan kuskuren da Ka'ab dan Malik shi da abokansa guda biyu Dirar da kuma Hilal dan Muawiya dan Umayya suka samu ta fuskar kimbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin Tabuka da hukumar da aka yi musu ta hana mutane su yi magana da su har tsawon kwana 50. Zamu tashi inda Malik yake cewa wa amma man'uhu min as-sadaqati bima zada 'ala thulusi fa huwa isharatun minhu 'alayhi bil arfaq bihi. Mun ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana Ka'ab dan Malik bayan da Allah ya bada labarin tuba a gare shi, garin wato kokarin shi na murna da nuna godiya ga Allah, yace zai yi sadaka da dukiyarsa mai yawa, abu mai yawa a cikin dukiyarsa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi, yace kada yi sadaka da abin da ya dora akan ɗaya bisa uku. Shine Malik yake cewa a cikin haka akwai ishara zuwa ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana umartan Ka'abu da yi abin da zai fiye masa sauki. Yana daga cikin manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko da yaushe nema ma al'ummarsa sauki salawatullahi wa salamatu wal ula. Wa ma yahsulu lahu bihi manfa'atun manfa'atu dinihi, lugo masa abinda zai amfane shi a duniyarsa da addininsa. Fa innahu law makkanahu min ikhraji malihi kulli, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa in dai ba ka abu dama ya fidda daukacin dukiyarsa gabaki ɗayan ta kaco kan yayi sadaka da ita, lam yasbir alal faqri wal adam, to zai zo kuma daga baya ya kasa hakurin talauci da rashin abun hannu, sai ya zama ya samu jarabawa a cikin addininsa da rayuwarsa. Kama fa'ala billazi ja'a bis-surrati liyatasaddaqa biha, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wani tankiya wanda shi ma ya zo da as-surra, ya zo da wata lalita, yana so ya sadaka da abin da ke cikinta. Fadarabahu biha, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya maka mai ita. Hadisin da cikin sunan Abi Dawuda daga Jabir dan Abdullah, Allah ya kara masa yadda, da yake bada labarin cewa mun kasance muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai wani mutum ya zo da wani abu kamar girman kwai, wani gundarin zinariya kamar girman kwai, ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya manzon Allah, na samu wannan wato kayan karas din, wannan treasure din a cikin wato mining, muna bincike karkashin kasa, shine nazo da shi in bayar sadaka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mishi, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ma amliku ghairaha, ko ban da komai bayan shi. Sai Annabi ya kauda kai, ya sake yin magana ta bangaren da Annabi ya kauda kai bangaren dama, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kauda kai bangaren hagu, ya sake yi ya kauda kai, da abin ya ba manzo Allah sai ya sama takeici sai ya sa hannu sai ya karba sai ya wurga mai ita sai wurga mai ita Allah ya so shi sai ya kauce sai sahabbai suka ce wallahi da ya same shi da ya ji mai rauni sai annabi yake ce mishi ya ati ahadukum bima yamliku fa yaqulu hadhihi sadaqa wani irin wauta ne mutum zai kawo duka dukiyarsa yace sadaqa thumma yaqulu sannan ne muri ya zauna yastakfifun nasa yana neman roko a wajen mutane khairu sadaqati ma kana an zahari ghinan sai annabi yace mafi alkhairin sadaqa shine wanda ka wadata kana da abin da zai ishe ka kana da hanyar samu sai ka dauki wannan fadlu din abin da ya tsoro akai sai ka bayar kar ka yi kyautar shiga daka kai kuka to haka kuma kada kai sadakar shiga daka kai kuka duka ba kyau na fata mun gane wannan wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin littafin sunan abi dauda sannan shi wannan karshen khairu sadaqati ma kana an bahari ginan wabda bi man taulu banda waccan kissa yana ma cikin sahihul bukhari to wannan shine yake mana ishara cewa wanda yazo da as-surra annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ki karba kuma har ya buge shi da ita walam yaqbalha minhu khawfan alaihi min al-faqri annabi sallallahu alaihi wasallama bai karba ba saboda yana tsoron wannan mutum ba zai iya jura talauci ba wa adami sabari kuma ba zai iya hakuri ba baya ga al-imam Abu Dauda al-imam Darimi ya fitar da kissar haka na Ibn Khuzaima haka na al-imam Ibn Hibbana dukkanin sun fitar da wannan kissa a cikin littafin su malam yace wa qad yuqalu wa huwa arjahu insha Allah ta'ala dama nan ne asalin da muka bayyana ko yace to kuma za a iya cewa wata fassara za a iya cewa yace kuma ina ganin wannan abin da za a faɗa shine mafi inganci in Allah ya so cewa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama amala kulli wahidin mimman arada sadaqata bimalihi bima ya'lamu min halihi manzo sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci mabambantan mutanen da suka yi niyyar yin sadaka da dukiyarsu gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci kowa a cikin su da gurgurdan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani ya fahimta na halin wannan mutumin fa makkana Abubakar as-Siddiq min ikhraji malihi kulli shi Abubakar as-Siddiq saboda zurfin imanin sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani da karfin yakinin sa ya taba yin sadaka dukiyar shi gaba daya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba bai hana shi ba ya san cewa ko yayi ba komai zai iya jurewa wa makkana wa qala yace ma abqaita li ahlika abinda ya tambaye shi kawai cewa mai kaban ma iyalanka fa qala abqaitu lahumullah wa rasula yace na ban musu Allah da manzon sa kuma yanda yake cikin sunan abi dauda da littafin al-imam ad-darimi da wasu wurare cikin kissar da sayyidina umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai sadaka sai na ce a raina yau in Allah ya so sai na fi abubakar yin aikin kirki wa fi zalika falyatanafasu almutanafisu kin shi yaran da yake gaba daya sai bai ba da 50% yana zuwa sai shi ba sai yake cewa la usabiquka la as yake cewa la asbaquka ila shay'in abada ni na san babu abin da zan rigaye ka zuwa gare shi abada so da shi yana ganin ya gama iya kokarin sa to shi ma wannan rabin da ya bayar sai annabi ya karba wa aqarra umara ala sadaqati bi shatri mali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda umar ya sadaka da rabin dukiyarsa wa mana asahiba surrati min atasaddiq biha amma shi wannan mai asurra mai illalitan nan da ke dauke da zinariya kamar girman kwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karba daga gurin sa wa qala li ka'bin sannan yace ma ka'ab amsik alayka ba'd malika a ka dai rike wani sashi na dukiyarka wa hadha laysa fihi ta'yinul makhraji bi annahu thuluth kaga wannan ba a bayyana cewa abinda aka ce masa ya dai bisa uku bane wa yabud jiddan bi an yakuna mamsak di afail makhraj al mumsak di afail mukhraj min fi hadha al-lafz yace kuma ba zai yi a ce abinda zai rike ya ninninka hasso biyu na abinda zai bayar ba kaga bai ce mishi fulusi ba to cewa dai ba'da malika wani sashin dukiyarka yana da wahala ka fara fahimta cewa sashin dukiyar nan 2/3 ta yi abinda zai bari shine mafi karanci fiye da abinda zai bayar ba abinda zai bayar ne mafi yawa mafi karanci ba kuma gane saboda ba'd ba ta zuwa don nuna abu mafi yawa da yace mishi ka rike wani bangare na dukiyarka bai nufin ya bada kadan ya rufe mai rike mai yawa yana da wahala a fahimci haka daga wannan wa qala li abi lubaba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu lubaba yujzi'uka thuluth daya bisa uku ya ishe ka wala tanaqudu baina hadhihi al akhbar ibnu qayyim yake cewa wadannan hadisan gaba ɗayan su ba sa cin karo da junan su kowanne akwai ma'anarsa kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance shi ne da gurgurda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimta game da shi yace wa ala hadha faman nazara sadaqata bimalihi kulli to fiqhun da za a cire game da wannan shine idan mutum ya dauki alwashi cewa zai yi sadaka da dukiyarsa gabaki daya amsaka minhu ma yahtaju ilayhi huwa wa ahlu dan yazo bada yazo cika wannan alwashin to a cikin dukiyar zai rike abin da zai wadace shi da shi da iyalansa abin da yake na buƙatar dole dole to banda shi a cikin wannan nazarin da zai wala yahtajuna ma'ahu ila su'alin nasi muddata hayatihim min ra'si malin aw aqarin abinda tsawon rayuwarsu idan suna da shi ba za su buƙatu zuwa ga roƙo da bara ba min malin min ra'si malin kaman na jari aw aqarin ko property shine aqar wato gida ko gona ko shaguna ko wani kayan sana'a mutum ne misali yana da kuɗaɗe yana da kuɗi madauka miliyan 20 shine gaba daya estimate na asset ɗinsa to kawai sai alwashi cewa in Allah ya biya mishi wata bukata zai sadaka da duka dukiyarsa don yazo Allah ya biya mishi wannan bukatar wajibi ne cika wannan nazarin duk da asali yin nazaru da wannan sifar makruhi ne amma idan mutum ya wajibi ne ya cika to idan yazo zai cika wannan nazarin abin da ke kansa shine sai ya cire wani abu daga cikin dukiyar nan da zai ishe shi ya ci gaba da juyawa ya rayu akai madauka cewa minimum abin da zai ishe shi juyawa a irin sana'ar da yake madauka miliyan 5 sai ya cire miliyan 5 sai ya dauki miliyan 15 ya sadaka da ita ko kuma miliyan 2 sai ya cire miliyan 2 ya dauki 18 ya sadaka da ita gwargwadon irin sana'ar da yake ko kuma ba kuɗi ne da shi tsaba ba yana da assets ne properties ne a ce gidaje ne da filaye ko gidan kaji ko gona ko motoci ko dawakai ko menene to sai duba me ya abinda in ya bari a cikin dukiyar ya ishe shi sai ware wani gida wanda yana da gidan haya ne abinda za a dinga samu daga galla ta hayar duk shekara ya ishe shi da iyalan shi tsawon shekara to wannan shine kadai abinda ya halasta ya rike sauran sai ya sadaka da shi shine yake nufi da cewa idan mutum yayi alwashi akan zai sadaka da dukkan dukiyarsa to zai rike abin da zai ishe shi da mutanen gidansa wanda zai ba su dama su ci su sha ba tare da sun yi bara ba har tsawon rayuwarsu min ra'si malin kaman capital jari aw aqarin ko zaunanniyar dukiya landed property aw ardin yaqumu maghalluha bi kifayati ko wata ƙasa wadda kuɗin hayarta gona ko gida ba su haya wannan hayar da ake kawowa abinda ake kawo na yace wata sadaka bil baqi sai ya sadaka da sauran wallahu a'lam Allah shi yafi sanin dai wa qala rabi'atu ibn abi abdurrahman malar rabi'atu malamin sumali ba daya yace ta sadaku minhu bi qadari zakah shi a wurin sa abinda mutum zai cire a irin wannan nazar din shine gurgurdan ya wajaba na zakka daga dukiyarsa wato daya bisa nawa kenan bisa 20 bisa 40 amin ko na numa shine daya bisa 20 daya bisa 40 zai cire na dukiyarsa yace wa yumsikul baqi ya rike sauran wa qala jabir ibn zaid in kana alfayn fa akthar akhraja ushru in dukiyar ta wuce dirhami 2000 to sai ya fitar da daya bisa 10 wato dirhami 200 kenan ko dinari 200 wa in kana alfan idan ko 1000 ne kawai fa maduna ko ƙasa da haka fa subuhu sai fitar da 1 bisa 7 wa in kana 500 fa madun fa khumsuhu fa khumsuhu sai fitar da 1 bisa 5 idan ya kasance dinari 500 ne wa qala abu hanifa yace rahimahullahu ya tasaddaq bi kulli malihi alladhi tajibu fihi zakka sai duba iya dukiyar shi wanda akwai zakka a kanta banda dukiyar da ba ta da zakka amma duk wanda ana yin zakka akan ta sai ya fitar da ita gabaki daya wa ma allata jibu fihi zakatu da kuma amman da kuma babu zakka akai fa fihi riwayatani akwai riwaya guda biyu ahaduhuma yukhrijuhu wa thaniya la yalzamuhu minhu shay'a wata da aka ce zai fitar da har abin da babu zakka akan shi a wata riwaya kuma aka ce zai fitar da abinda aka ce wannan bai lazimce shi ba. Wa qala Shafi'i talzamuhu sadaqatu bi malihi kullihi, Imam Shafi yake cewa duk mutumin da ya nazar akan dukiyarsa gaba daya to zai bada ita gaba daya din. Wa qala Malik wa Zuhri wa Ahmad yatasaddaq bi thulusi, su kuma Imam Malik da Zuhri da Ahmad suka ce a'a daya bisa uku ya wadatar. Wa qala Ta'ifa yalzamuhu kaffaratu yaminin faqat, wasu kuma suka ce a'a kafarar rantsuwa kawai zai. To kaga duk wannan me ya jawo shi zuwa ya aikata makruhi, me ya kai mutum ya dauka kanshi wannan daukakkiya, kamar wanda ya ce ne wai in Allah ya bashi wata bukata zai yi azumi dubu, kuma Allah ya bashi bukata yana tambayan malamai, dinga biya tambayan malamai, wai yanzu ya zai ya za ka yi gogo, gobe sai ka tashi da azumi kai ta yi, ko dai ka cika auta halika dunan shikenan, ko dai kwana dubu shekara uku kenan da doriya, ko kuma ka mutu kafin nan, amma ba ka bayar da aka iya. Shi sa aka ce makruhi ne, saboda yuridullahu bikumul yusra, amma sai mutane su ga wai kuma shi annabi ya ce shi nazar baya zuwa bai sawa Allah ya baka wani alheri saboda kayi wannan niyya, saboda kayi wannan alƙawarin la ya'ti bi khairin, amma Allah yana amfani da shi ne a matsayin hanya da yake an san abu daga hannun marowata. Kana wa Allah ruwa ba za ka yi azumi ba, ko kana bayin Allah ruwa ba za ka yi sadaka ba, to sai bakinka ya daukan maka wannan daukakkiya, ka je ka sha alwashi, kuma dama Allah ya kaddara zai baka abin sai ya baka, to kuma dole ka cika. Dan siffar mu'mine ne yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, Allah ka tsare mu. Malam yace faslun wa minha adamu miqdar azamu miqdar as-sidiq, daga cikin fa'ida dake cikin kissa Ka'ab dan Malik yana nuna mana girman sha'anin gaskiya, wa ta'liqu sa'adati ad-dunya wal akhirah, da kuma cewa wato tsira a duniya da tsira a lahira suna rataye da gaskiya ne. Wan najat min sharrihima bihi, da kuma cewa tsira, samun tsira daga sharrin duniya da samun tsira daga sharrin lahira, duka suna rataye da faɗan gaskiya. Fama anjallahu man anjahu illa bisidqi, duk wanda kaga Allah ya tsirtar da shi to Allah ya tsirtar da shi ne saboda gaskiyarsa. Wala ahlaka man ahlakahu Allahu illa bil kadhib, duk wanda kaga Allah ya halakar da shi babu dalilin da yasa Allah ya halakar da shi sai dan yana ƙarya, ƙarya hanyar halaka ce jama'a. Wa qad amara Allahu subhanahu ibadahu almu'minina an yakunu ma'as sadiqina, shi yasa Allah ubangiji ya umarci bayinsa mu'minai yace su zama tare da masu gaskiya. Fadin Allah ya allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina, ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu faɗan gaskiya, masu gaskiya. A Abdullahi ɗan Umar ya ce as-sadiquna anan humun nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ashabu, shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Ibn Mas'udin shi kuma yake cewa wannan ayat tana nufin annal kadhiba la yasluhu minhu jiddun wala hazlu, da yake Ibn Mas'udin sai kuma yace sai ce ina al-taqullaha, ku ji tsoron Allah ya ku mu'minai wa kunu ma'as sadiqina, ku zama tare da masu faɗan gaskiya, masu gaskiya. Wa qad qassama Allahu al-khalqa ila qismain, Allah ya raba halittunsa zuwa gida biyu, su'ada wa ashqiya, masu tsira da masu tabewa. Allah ka sa mu cikin masu tsira, ka raba mu da tabewa. Faja'ala su'ada hum ahlus sidqi wat tasdiq, sai ya sanya wanda za su tsira su ne ma'abuta gaskiya da kuma gazgata saƙonsa, sun yi gaskiya a ayyukansu, sun yi gaskiya a maganarsu, sannan kuma sun gazgata duk abin da Allah ya ce a yi, da labarin da ya bayar, da abin da manzansa ya kawo, duk sun gazgata. Wannan su ne ahlus sa'ada, Allah ka samu cikinsu. Wal ashqiya hum ahlul kadhibi wat takdhib, su kuma matsiyata taɓaɓɓu marasa arziki, Allah ka raba mu da zama cikinsu, su ne waɗanda suke masu yin ƙarya, masu kuma ƙaryata Allah, masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, masu ƙaryata gaskiya. Wa huwa taqsimun hasir, wannan rabawan hasir shine kamar ka ce exclusive, babu wani abu da zai fita daga cikin shi, komai ya shiga, formula ce wacce take komai ya riga ya shiga cikinta. Muttaridun kuma ka'ida ce dake hawa kan komai, ba ta da istithna'i, sannan ya ce kuma munakisun, kuma tana reflecting akan komai, komai ka ɗauka ka sa wannan ka'idar za ta yi aiki akan shi, wato irin abin da yake ce ma universal abin nan ka'idar ce. Fa sa'adatu da'iratun ma'as-sidqi wat-tasdiq. Ki kaga tsira tana kewayawa din da suke tare da gaskiya, tare da gaskatawa duk inda suka bi tare suke. Wash-shaqawa, kaga tadewa da rashin arziki da shiga cikin azaba, da'iratun tana jujjuyawa ne ma'al-kadhibi, tare da fadin ƙarya, aiki da ƙarya, wat-takdhibi da ƙaryata gaskiya. Wa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu la yanfa'u al-ibada yawm al-qiyamati illa sidquhum. Iza Allah yake cewa babu abin da zai amfani bayin sa ranar al-qiyama sai gaskiyarsu. Qala hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Sai Allah yake radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika al-fawzu al-'azim. Wannan shine rabo mai girma a cikin suratul Ma'ida. Wannan rana rana ce wanda babu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum, rana ce da masu gaskiya gaskiya suke amfana su, gaskiya su za ta amfane su. Allah ya ce sada aljannataku, wanda karkashin su korama ce ke gudana, wanda za su tabbata a ciki, kuma Allah ya yarda da su, kuma wannan shine rabo mai tsoka. Allah ka sa mu same shi. Wannan shine rabon masu gaskiya. Waje ala alama almunafiqina alladhina tamayyazu bihi huwa alkadhiba fi qawlihim wa af'alihim. Su ko munafikai, Allah ya sanya alamar su da ake gane su, tambarin su, laban din da aka manna a goshin su shine ƙarya a cikin aikin su da maganganun su. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa, ƙarya suke ba dan Allah suke sallah ba dan abun su. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, maganar su ƙarya ce. Wa idza khala shayatin qalu inna ma'akum, kaga aikin su da maganar su duka ƙarya. Za su yi sallah dan a gani, za su yi sadaka dan a gani, za su ce mu'mine ne dan a gani, ba dan ya shiga zuciyarsu ba. Da annabi ya tashi magana yake cewa ayatul munafiqi salas idza hadatha kadhab, idza hadatha kadhab, da ita ya fara duk mutumin da in zai magana sai yayi ƙarya, to akwai matsala game da al'amarinsa. Akwai matsala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Mutum ba zai gushe ba, yana ƙarya, yana kintatan ƙarya, har sai an rubuta shi a wurin Allah a cikin layin maƙaryata. To daga nan shikenan yayi condemn. Har san da bai buƙatar ya ƙarya ma sai yayi, ta riga ta zama jinin jikin shi. Allah ya tsare mu da wannan muguwar ɗabi'a. Shi yasa aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce mu'mini yana iya zama marowaci wanda ke cikin sai musulmi. Allah ya ce kware ko ana iya samun mu'mini duk da rowa mummunan hali ne, ana iya samun mu'mini ga ganshi da rowa. Ce to ragwantaka fa ya zama rago mara ƙarfin zuciya. Nabi ya ce kware ko ana iya samu. Ce to ƙarya fa, ce almi ganin kamar duk abin da gaskiya bata jawo maka ba, ƙarya bata jawo maka ba, akan komai, akan kasuwanci, akan siyasa, zamantakewa, neman kuɗin tayo da kullum, kai lauya ne, kai alƙali ne, kai malamin makaranta ne, kai mai wa'azi ne, malamin islamiyya ne, kai uba ne, miji, ɗa, siriki, kowaye kai a kowane yanayi. Kokari ka guje wa ƙarya, kuma har a san ka cewa baka ƙarya. Har mutane kamar yadda in kana ƙarya mutane za su gane. Na wani kwatance ran nan, ai duk mai munin hali bai zuwa ya ce jama'a ku shaida ni maƙaryaci ne, bai taɓa faɗa haka ba. Amma kuma yau da gobe za a gane. Waƙin rayuwa zai sa a gane wani ai koje ne wajen ba da labari wanda bai je ba bai gani ba, wani ai zuki ta malla ne da shi. Har yara suna ganewa, yara ƙanana a islamiyya, idan akwai wani malami wanda yake bai kama kanshi ba yana ƙarya, ko wani ƙanin babansu, ko ba masu ce ma take ƙarya, sai dai ga suna rufe baki kawai, in sun koma gefe su yi ta aliki. To za ka sai mu gane wannan jama'a, ka guje wa ƙarya. To duk wannan ma da sauƙi tsakaninka da bil adama, tsakaninka da Allah fa babban bala'i ne kake ɗauka wa kanka. Allah ya tsare mu. Malam ya ce fa jami'u ma na'ahu alaihim asluhu alkadhibu fil qawli wal fi'li, duk abinda aka siffanta su da shi su munafikai, to zaka ga yana koma zuwa ga ƙarya ne a magana ko aiki. Fasidqu baridul imani, ita gaskiya ita ce ɗan saƙon imani, shine postman na imani. Wa daliluhu, shine dillalin imani, gaskiya ita ce dillaliya, ita ce guide din imani. Wa markabuhu,
gaskiya ita ce abin hawa, ita ce bahiƙul na imani. Wasa'iquhu, gaskiya ita ce direban imani. Wa qa'iduhu, gaskiya ita ce jagoran imani. Wa hilyatuhu, kuma gaskiya ita ce take kwalliya ma imani. Wa libasu, ita ce sitirar imani. Bal huwa lubbuhu wa ruhu, kai gaskiya ma ita ce asalin imani, ita ce ruhi, ita ce shi. Wal kadhibu baridul kufr, ita ƙarya ita kuma ita ce adreshin wato kafirci. Wan nifaq, ita ce adreshin munafunci. Wa daliluhu, ita ce dillalin munafunci, ita ce kinnan munafunci. Wa markabuhu, ita ce abin hawan kafirci da munafunci. Wa sayiqu, ita ce direban kafirci da munafunci. Wa qa'iduhu, ita ce jagoran munafunci da kafirci. Wa hilyatu, ita ce kwalliyarsa. Wa libasu, ita ce sitirarsa. Wa lubbu, ita ce abin nan, ita ce shi. Fa mudadatil kadhibi lil imani ka mudadati shirki lit tauhid, wato irin karo da rashin dacewa da ba su taba zama in agreement, yadda imani da shirka ba sa, tauhidi da shirka ba sa taba zama guri daya, ba sa taba yin agreement, to haka gaskiya abin ƙarya da imani ba sa zama guri daya, yadda shirka da tauhidi ba sa zama guri daya, suna keshetar junansu. In wannan ya gabar, wannan zai yamma ne, in wannan ya dama, wannan zai hagu ne, kullun suna dutse hannun riga. To haka kuma abin yake tsakanin imani da ƙarya. Fala yajtami'ul kadhibu wal imanu illa wa yatrudu ahaduhuma sahibahu, da imani da ƙarya ba sa haduwa wuri daya, a zuciya daya ko a waje daya, face ɗayan su ya sallami ɗayan, dole sai ɗaya galabaici ɗaya. Wa yastaqirru mawdi'ahu, shi kuma ya sakata ya wala. Wallahu subhanahu anjaza thalathata bi sidqihi, kaga waɗannan mutane guda uku Allah ya tseratar da su ne da mene, da gaskiyarsu. Wa ahlaka ghayrahum min al mukhallifina bima bikadhibi, Allah kuma ya halakar da sauran waɗanda suke sun ki zuwa yakin da ƙaryarsu. To wannan haka yazo a nuskoki da yawa, min al mukhallifina, amma a larabce kuskure ne dama. Sannan kuma a nuskar da asali take rubutun hannun ba haka malam ya rubuta ba, ya kamata zama ne min al mutakhallifina, wanda suka ki zuwa yakin nan da kansu. Fama an amallahu ala abdin ba'da al islam bi ni'matin afdal min al sidq alladhi huwa ghidha'ul islam, bayan imani da Allah ya huwace maka, da Allah ya maka falala ka zama mumini, to babu ni'imar da ta kai ni'imar a ce Allah ya baka faɗan gaskiya, domin shi ne abincin musuluncinka. Wa hayatuhu, shi ne rayuwar musuluncinka. Wa labtalahu bi baliyatin a'zama min alkadhibi alladhi huwa maradul islami wa fasaduhu, wallahu musta'an, kuma babu wani bala'in da Allah zai rubce ka bayan kana mumini. Allah ya jarabce ka da ɗan banzan son ƙarya da faɗin ƙarya a maganganunka da aikinka. Kana a tashabbuh ma lam yu'ta, kana faɗan maganar da ba haka ba, kana munafuntar zuciyarka, kana faɗan ƙarya, kana aiki da ƙarya, babu wata jaraba da Allah zai maka kana mumini ka ba wannan. Allah ka tsare mu daga wannan jaraba, domin wannan cuta ce ga musuluncinka, kuma ɓarna ce ga musuluncinka. Allah ka samu dace. Wa qawluhu ta'ala laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Wannan aya ya ta mana magana akan tun a baya, ita ce aya ta 117 cikin surat Tauba. Kishi to wannan aya da Allah yace haqiqa Allah Ubangiji taba 'alan nabiyyi, ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wal muhajirina, ya yafe ma muhajirai. Wal ansari, ya yafe ma ansarawa. Alladhina taba'u, wanda suka bi manzo sallallahu alaihi wasallama. Fi sa'atil usra, a wannan lokaci na kunci da wahala. Min ba'di ma kada, bayan an kusa a kai ga yazigu qulubu fariqin minhum, zukatan wasu daga cikinsu su karkata. Thumma taba alaihim, sannan Allah ya ƙara yafe musu. Innahu bihim ra'ufur rahim, lalle Allah mai tausayi ne, mai rahama gare su. Wannan haka ya rubuta a nuskokin mu, sai dai a asalin nuskar malam shi Ibnul Qayyim a rubutun hannu da aka tsinta aka yi aiki a kansu ba haka ya rubuta ba. Min ba'adi ma kada tazigu qulubu fariqin minhum, domin Ibnul Qayyim abinda ta zama taujihin wannan mutumin ƙasar Sham ne, kuma a ƙasar Sham ƙira'ar da take sa'ida ita ce ƙira'ar Abu Amrin. Kira Abu Amrin kuma suna karantawa ne kamar da shi da Sa'irul Ashara suke karantawa ma khala Hafsin wa Hamza. Hafsu namu da muke karantawa da Hamza Az-Zayyat sune suke karantawa da Ya'un da Damirul Ga'ib min ba'di ma kada yazigu, amma duka sauran takwas din suna karantawa ne min ba'di ma kada tazigu ay al-qulub tazigu qulub. Wannan kuma ya zigu shi ne mu irin karatunmu na nan. To, watakila saboda bugun inji ne kuma yanzu riwaya Hafsu tana da haimana, ta yi ba baki rama sauran riwayoyin ko ina ka je yayin ta ake yi. Injinan ma da ita suke zuwa, ita ce default abin nan text na Ƙur'ani da ake saka ma kwamfutoci da injinan ɗabi'i, to watakila shi sa haka ya faru. Amma dai wannan saboda amana ta abinda Allah ya sanar shi mu dan kankani, yana da kyau mu ambaci shi cewa shi ba haka ya rubuta ba, amma duka ma'anar ɗaya ce. Min badi ma kada tazigu, min badi ma kada yazigu, da ɗaya ne. Kada anan kamar da muka sha magana akan ta, dama malamai suna faɗa akan ta cewa isbatuha nafyun wa nafyuha isbatu. In aka zo da kada, in aka kore ta, to ya zama an tabbatar da abin kenan. In kuma ba a kore ta ba, to an kore. Fa dhabahuha wa ma kadu yaf'alu, wa ma kadu ai fa'alu kenan. Kaga ma kadu akwai mimun, akwai ma nafiya, wa ma kadu yaf'aluna, basu kusa da su yi ba, ma'anar shi ai wa fa'alu. So wanda kuma za a ce kada wa kada an yajlisa, bi ma'ana lam yajlis ba'du, ya kusa da ya zauna, to bai zauna din ba. To haka nan ya kusa da zukatansu su karkace, to ba su karkacen ba kenan. Min ba'di ma nan anan ba nafiya ba ce, min ba'di ma anan abin nan ce masdariya. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum, ai lam yakad lam tazigh qulubu, zukatansu ba su karkace ba. Ina fata mun gane. والله اعلم. هذا من اعظم ما يعرف العبد قدر التوبه وفضلها عند الله. kaga wannan aya tana daga cikin mafi girman abin da zai nuna maka girman wato tuba da falalar tuba a wurin Allah. Allah yana son masu tuba. Wa annaha ghayatu kamalil mu'min, kuma tuba ita ce ƙarshen kamala, makurar bawa ya samu kamala. Fa innahu subhanahu أعطاهم هذا الكمال بعد آخر الغزوات بعد أن قضوا نحبهم. الله يا باس ونن شكر باين سي ونن ياكي نتبوك شيني ياكي نكا شيدا النبي فتا صلى الله عليه وسلم سنن سنغم إيها ايكي نبي الله يتشي مصي سنسا متشكر ايكي سو وبذلوا نفوسهم سنسر يدى رايوسو وأموالهم لدوكيو ينسو وديارهم دقرورونسو لله دن الأمر الله. Wa kana ghayata amrihim an yatuba alayhi, da aka ƙarshen al'amarin da za su samu shine Allah ya gafarta musu. Wali hadha ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallama yawma tawbati ka'abin khayra yawmin marra alayhi mundu wala tu'umu, da aka nabi sallallahu alaihi wasallama yace ma Ka'abu, wannan rana da Allah ya yafi maka ita ce rana mafi alkhairi da ka gamu da ita tun da ka zo duniyar nan. Ila zalikal yawm, har zuwa wannan rana. ولا يعرف يعرف هذا حق معرفته الا من عرف الله, ba wanda zai san falalan wannan abun. Falalan Allah ya fi maka, Allah ya karbi tubarka, kuma ya fada ya ce ya karbi tubarka, ba wanda ya san falalan wannan sai wanda ya san waye Allah. Wa arafa huquqa hu alaihi, sai mu'mini da ya san haƙin Allah a kansa, ya san cewa kuma bai cika haƙin Allah ba, ya san cewa yayi kurakurai, yayi zinubai, yayi katobara, ya zalunci kanshi, ya zalunci bayin Allah. Shi yasa ake yin murna aka ce yau ɗaya ga watan Shawwal sallah da ake, saboda an wuce ta cikin Ramadana, watan tuba, watan gafara, watan da Allah yake gafarta mutane. Shi yasa ake yin sallah babba ranar goma ga wata, saboda an yi Arafa jiya, Allah ya gafarta mutane gabaki ɗaya, Allah ya kunyata shaitan, domin bawa baya samun falalar ta kai Allah ya gafarta mishi. Yace wa arafa ma yanbaghi lahu min ubudiyyati, mutumin da ya san abin da yake wajibi a kansa na bauta Allah wa arafa nafsuhu kuma ya san kansa wa sifatiha ya san siffofin kansa wa af'alaha da kuma ayyukan da ya rika tubara wa annal ladhi qama bihi min al-ubudiyyati bi nisbati ila haqqi rabbih alayhi kal qatarati min bahri mutumin da ya san cewa dan abin da ya ruruta yayi in an kwatanta da haƙin Allah da ke kanshi kamar dugon ruwa ne kwaya daya cikin kwankwalati a kwatanta shi da yawan teku hadha idha salima min al-afati adh-dhahirati wal-batina wannan fa idan mutum ma fa ya kubuta daga matsaloli na bayyane da na boye wannan mumini kenan mai tsoron Allah kaji fa wannan dabaka ta sahabbai ci fa ake musu wannan hukuncin cewa Allah ya gafarta musu su kuma da suka fi kowace dabaka ta mutane nagarta to yana kuma ga mu sauran bayi na da da na yanzu waɗanda muke cakuɗe da zinubai da barna da rashin arziki da cutar da kanmu da cutar da ƴan uwanmu da takasiri a janibin bauta Allah madaukakin sarki yace fa subhana man la yasau ibadahu ghairu afwihi wa maghfirati sarki ya tabbata ga Allah wanda bayinsa babu abin da za su iya tsurutawa kansu sai dai su samu gafara da ahuwa Allah ahuwa da gafara Allah ce kawai ya tsaba yi shi tsira amma in dai din ta kanmu ne wallahi babu inda za mu ci fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka gafarta mana Allah ka mana ahuwa da rahama wa taghammaduhu lahum bi maghfiratihi wa rahmati babu abin da zai tsiratar da bayi in banda tsoma su da Allah yake cikin gafarar sa da rahamar sa walaysa illa zalika aw al halak ba su da option na uku sai dai su samu wannan gafara da rahama da tausayin Allah ko kuma su halaka Allah ka kare mu daga halaka fa in wada'a alaihim adlahu da Allah zai ma bayi ya sa musu ma'auni na adalci a auna musu aikin su keke da keke fa azaba ahla samawatihi wa ardihi wa azabahu wa ardihi azabahu yayin nufin wato azabtar da mutanen sama da na ƙasa dan laifin da suka yi wallahi da sai ya kama kowa da laifi da annabawa da waliyai da mala'iku da siddiqai da shahidai balantana kuma sauran mutanen gari da Allah sai ya kama kowa da laifin da yayi yace wa huwa ghairu zalimin lahum da Allah zai haka bai zalunci ba wa in rahimahum inda ku Allah zai mana rahama farahmatu khairul lahum min a'mali rahama Allah alherin da ke cikin ta ba a iya kwatanta shi da aikin da muka yi aikin da muka yi bai kai fraction na 0.0.0.0.1 na abin da Allah yake ba mu wani wato wani kankanin fraction ne da bazai lissafa ba yace wala yunji ahadan minhum amalu babu wani cikin bayin Allah wanda aikin shi ya kai ya tseratar da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ya ce mata kin ga bayi babu wanda aiki zai da tace hadda kai yace hadda ne sai dai Allah ya tsumana a cikin rahamarsa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fa jama'a to ina kuma ga wani bawa wannan bawan wanda yake mai rauni mai aikin asha mai ganganci mai zaluntar kansa mai zaluntar bayi mai kurakurai mai ganganci mai katubara babu wani bawa da zai tsira gaban hukuncin Allah sai dai gafarar Allah da rahamarsa sai dai falala Allah da tausayinsa sai dai ainihin alƙawarin Allah da yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahama Allah ta game komai Allah ka sa mu cikin rahamarka faslun wa ta'ammal takrirahu subhanahu tawbatahu alaihim marratayn fi awwalil ayati wa akhirah isake dai duba wannan aya yace kalli aya ka gani Allah ya maimaita lafazin tuba a farko da ƙarshen aya laqad taballahu can ƙarshe kuma summa taba alaihim me yasa aka maimaita ita wannan kalma yace fa innahu taba alaihim awwalan Allah ya gafarta musu ya karbi tuban su da farko bi tawfiqihim litauba Allah ya ba su gamdakatar ya kimsa musu su nemi tuba a wurin Allah wato Allah ma ya sa maka dacen ka san kai laifi ka tsuguna ka nemi gafara Allah kai sujuda kai addu'a ka tuba kai nadama zinubanka wannan ma tawfiqi ne daga Allah in ba ka wuriya ta zinuban ma shi bai damu ba ma kawai yana tayi abin shi kawai Allah ya kimsa musu wannan falamma tabu da suka ce mun tuba Allah ka yafe mana mun daina wannan kuskure da muka yi ya Allah taba alaihim thaniyan bi qabuli haminhu sai yayi ilanin cewa to ya karbi tubarsu da haka ta farkon shine aikata aikin tuba al iqla anil dhanb ta biyun kuma shine qabulullahi taubatahum Allah ya karbi tubarsu wa huwa alladhi waffaqahum li fi'liha Allah shi ya ba su gam da kasar suka aikata wa tafaddala alaihim bi qabuliha kuma Allah ya musu falala ya karba wa yake Allah wannan falalar yace maka ga abin da zaka yi in kai zan karba kuma in kai ya karba din tare da cewa sun da ka tashi baka yi yadda yake so keke da keke ba kaga ba irin jaraba duniya bace da za a ce kar a bari kowa ya san abin da za a yi in ma wani ya sani to an yi laifi shi Allah ya ce maka ga abin da in kai zan baka lada kamar daidai yake da malami ya ce muku zan tambaye ku kaza ku ce kaza shine amsa zan baku maki kaza wannan yana haka ba na principal ba ku rashin lokaci albani science ba sai ce bai da hankali bai iya koyarwa ba bai san ethics na examination ba ku to shi Allah sai da yace ku tuba zan karba ku yi sallah zan karba ku yi istighfari zan karba ku yi kaza zan karba kuma in kun yi sai karba yadda ya alƙawari tare da cewa ba ku yadda yake so ba fal khairu kulluhu minhu dukkan alheri na Allah ne wa bihi kuma a wurin Allah ake samu walahu kuma kayan shi ne wa fi yadayhi kuma a hannun Allah yake yu'tihi man yasha'u ihsanan wa fadla Allah yana bada alkhairin sa ga wanda ya ga dama kyautatawa ce da falala wa yuharrimuhu man yasha'u hikmatan wa adla wanda kuma ga Allah ya hana shi Allah ya hana shi ne cikin hikima Allah da adalcin Allah to wannan zaku ga yasha'u nan ta zo haka yazo a nuskokin ku ko amma asalin nuska rubutun hannu wata mada yazo ne lafazin madi yu'tihi man sha'a wa yuhrimuhu man sha'a wallahu a'lam mare ya sake cewa faslun qawluhu ta'ala wa ala thalathil ladina khulifu qad fassaraha ka'ab bil sawad cewa da kuma ukun nan wadanda khulifu aka jinkirta tubarsu yace qad fassaraha ka'ab bil sawad ka'ab shi ya fassara ta daidai wa huwa annahum khulifu min bayni man halafa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an jinkirtar da hukuncinsu ba a yi musu hukunci irin na sauran waɗanda suka wa annabi rantsuwa cewa suna da matsala kaza ba wa atazara minal mutakhallifina da waɗanda suka yi ainihin wato suka yi suka bada uzuri minal mutakhallifina kaga nan kuma ya kamata da ne minal mukhallafina sai ya kulu mukhallafuna min al-a'rab shagalatna amwaluna wa ahluna nan mukhallafuna yake kamata da mu kuma kai ki a cikin nuskar rubutun hannu fa khallafa ha'ula'i thalathata anhum to waɗannan uku sai aka jinkirtar da al'amarin su ba musu hukunci ba wa arja'a amrahum dunahum aka ba al'amarin su dunahum banda sauran walaysa dhalika takhlifuhum anil ghazwi yabo wata nuskar da takhallufuhum amma ya kamata da mu ne walaysa zalika takhlifuhum anil ghazwi ba wai an jinkirtar da su daga zuwa yakin bane yanahu law arada zalika laqala takhallafu da yace takhallafu kama qala ta'ala ma kana li ahli madinati wa man hawlahum min al-a'radi an yatakhallaf suka bai kamata mutanen madina da sauran wanda suke kewaye da madina cikin mutanen kauyuka an yatakhallafu sijada baya ar-rasulillahi takhallafu shine sun ja da baya takhlifuhum an jinkirtar da su wadhalika li'annahum takhallahu bi anfusihim sun ja da baya ne da kansu bi khilafi takhlifihim an amri al-mutakhallifina siwahu kaga ya fito Allah ya saki fito Allah bi khilafi takhlifihim an amri al-mutakhallifina ay amri an amri al-mukhallafina kenan sabanin jinkirtar da al'amarin su daga al'amarin waɗancan da suka ki zuwa yakin al-mukhallafuna min al-arab fa inna Allah subhanahu huwa allazi khallafahum an Allah ne jinkirtar da hukuncin su ka abu daga barin hukuncin munafikai yace su jira ba a bada hukunci akan su ba sai bayan kwana 50 walam yatakhallafu anhu bi anfusihim ba su ne suka ja da baya daga al'amarin Allah da kansu ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani to zuwa nan bala ya gama da bayani akan dogon zancen da ita muna kan yakin Tabuka da magana akan ginin masallacin munafikai na darar da kuma abin da ya bayyana na kissar Ka'abu dan Malik da ɗan uwansa. Lazim mun kusa wata nan muna wannan titi ɗin ko an jima ba. Tun cikin azumi ba nake jin muke wannan daga. Shi ko ba ruwan shi kawai gani yake ai zuba kawai yake daidai ne. Abin sai mun jure mun ba ka ba duk sai kaga sai ai tawatsewa saboda abin akwai yawa wallahi. Allah da ya kyauta. فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 90 بعد مقدمه من تبوك. يجي غوتا غبا ذاتي بياني أكن تاريخ أيكن حجن دا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ سيدنا أبو بكر يعمل أمير الحج شكاة ترى باين هجرة باين النبي صلى الله عليه وسلم يداود غا تبوك وانا أكي يكي كميد يكي عنا ذاك سميشي أجي كتاف دلائل النبوة نا الإمام البيهكي دا كمسيرة ابن هشام وانا دا تمال يكي فاسوا da littafin tarihi na Ibn Kathir. Qala Ibn Ishaq, malam ɗan Ishaq yake cewa, "Thumma aqama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munsarifahu min Tabuk baqiyata Ramadan wa Shawwal wa Dhulqa'dah." Yace sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya zauna a Madina bayan ya dawo munsarifahu min Tabuk. Bayan ya dawo daga Tabuk baqiyata Ramadan, ragowar watan Ramadan wa Shawwal da Shawwal. To Shawwal akwai sabani akan munsarif ne ko gairu munsarif. Ana iya cewa Shawwalan ga wanda suke ganin munsarif ne inda ya bi mansubi anan, wasu kuma zai ce Shawwala kamar yadda aka ce Ramadana. Kuma shi Malam Ibn Qayyim a rubutun shi Shawwala ya rubuta, amma ga alamar su masu bugawan suka kata zuwa ga cewa sunan Shawwal munsarifi ne, da aka ga yana suka mishi ainihin alif na abin nan na tanwini ko na faduwar tanwini. Summa ba'asa Abubakarin amiran alal hajji sanata 90 li yuqima lil muslimina hajjahum. Sannan aka shiga Zulqa'da Zulhijja, lokacin aikin hajji yayi a cikin watan Zulqa'da, sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace masa Sayyidina Abubakar, to ka tashi ka tafi Makka, kai ne amirul hajji, ka je Makka ka jagoranci aikin hajji. Wan nasu min ahli shirki ala manazilihim min haji. A lokacin mushrikai suna nan a gidajensu da yadda suke aikin haji basu fasa ba. Fa kharaja Abubakarin wal mu'minuna, sai Abubakar ya fita da mu'mine wajen mutum 300 ko azyada min zalika bi qalil. Qala Ibn Sa'd, Imam Ibn Sa'd kamar da yake cikin At-Tabaqat cikin mujalladi na 2 daga shafi na 154 yace, fa kharaja fi 300 rajulin min al-Madina, sai Abubakar ya fita da mutane kamar 300 daga Madina. وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب20 بدنا منذ صلى الله عليه وسلم يبدا ساقونا وتراقما غدا 20 قلدها واشعرها بيده شي يسنيا مسو دبيبي ده هننسا kuma ya musu ishari. Ishari shine alama da ake yi ma raquma da dabbobin hadaya, a dan sa wani abu ne kaifi a dan kwarzane su jini ya dan fito sai ya dan bushe a jikin su. To duk inda suka shiga cikin harami suna yawo, kowa ya gansu ya san waɗannan an riga musu tambari ne, dabbobi ne da za a hadaya da su, ana jiran hatta ya bulugal hadiyu mahillahu. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika da 20 ayi mishi hadaya, kuma da kanshi yayi musu wannan ishari, kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim daga sayyidatina Aisha radiyallahu anha. Zala sallallahu alaihi wasallama dama yana daga cikin dabi'ar sa saukin kai da yin abu da kansa, bai jira sai an yi mishi. In ka ga dama ka mai zai gode, amma bai da girman kan da zai jira cewa sai an kusanto mai takalminsa, sai an bude mishi kofar mota, sai an jawo mai raƙumin shi, sai an juya mai takalmin shi in ya zo shiga ko ya zo fita. In yana cikin gida ma da kanshi yake kai ruwa ban ɗaki, da kanshi yake gyara takalmin shi, da kanshi yake ba dabbobin shi abinci, bai da girman kai ko kaɗan. Raka alaiha Najiyat ibn Jundub al-Aslami, wanda aka bai wa aikin kula da dabbobin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yake cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal da ma Ibn Khuzaima da Ibn Hibban da sarwaito, shine wani mutum mai suna Jundub ibn Najiya ibn Jundub bin al-Aslami, sunan namiji Najiya ibn Jundub bin al-Aslami, sahabi ne shi aka bai wannan aikin. Wasaqa Abubakarin khamsa badanat, shi ma sai Abubakar ya tafi da nashi dabbobin na ainihin hadaya abin nan raquma guda 5. Wa qala Ibn Ishaq fa nazalat bara'a, sai suratu bara'a ta sauka, ita ce bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina atu min al-mushriki. Wannan sura da Malam Albani namu yake cewa ta sauka ne ba azziki, Allah ya gafarta mai, wato da Hausa ne irin ba mutunci, ba wani daga kafa, shi sa ko bismillah ba ta da shi ko, to ta sauka wannan sura da take magana akan gundarin tamyizi tsakanin musulmai da kafirai, tsakanin mu'mini da mushrikai, tsakanin masu imani da munafikai, ta sauka. Fi naqdi ma bayna rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa bayna al-mushrikina min ahdin al-ahdi allazi kanu alayhi, tana bayani tun farkon ta cewa babu wani ragowa alƙawari tsakanin manzon Allah da ainihin mushrikai. Allah ya baranta da duwan alƙawarin, a warware shi kawai. Fa kharaja aliyun ibn abi talib radiyallahu anhu ala naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama al-adba, sai sayyidina ali radiyallahu anhu ya fita akan raqumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce mata al-adba. Asalin abinda suke ce ma al-adba a cikin raquma ita ce wanda aka yanke mata kunni, to amma ita wannan a tarihance an ce ba yanke mata kunni ba. Akwai maganganun da malamai suka akan wannan raquma, shi ita ce al-qaswa ko wata ce daban? Wasu na ganin al-qaswa ita ce dai al-adba, suna ne guda biyu aka sa mata. Wasu kuma suka ce a al-qaswa ita ce wanda yazo da ita daga Makka lokacin hijira, wannan kuma al-adba ya same ta ne daga baya, bayan da sahabbai suka kamo wasu mutanen Thaqif a matsayin fansa na zaluncin da suka yi wa wasu sahabbai, to a cikin kayansu da aka samu ne aka samu wannan al-qaswa din, amin al-adba ita ce kuma wannan da hadisin ke zuwa cikin Sahih Muslim, wanda ake cewa babu wani raƙumi da ke tsere mata, shi yasa suke ce mata sabiqatul hajiji, mai wuce abokan tafiya zuwa aikin haji, wato irin abin da ake cewa da gilma, ko wata mota da ake cewa gilma, wata irin mota ce ma wannan? Ina ga station wagon ce irin ta Peugeot din nan ku, masu ɗaukar mutane, masu wani ɗan bangon gudu da yanzu babu irin su, irin 504 din nan da dai take yin tasi. To haka take, wata gilma ce ita ma, ba ta sai dai a yi ta janta in ana so a tafi tare da ita, to babu wanda ya taɓa tsere mutum ana tsere. Wata ranar sai wani baƙauye ya zo da wani raƙumin shi wanda ana ganin shi bai kai ya kawo ba, bai kai ta gogewa ba, ana gudu kawai shi kenan, sai kawai ya tsere mata. Sai sahabbai sai suka ji baƙin ciki da damuwa a cikin zukatansu, shi ne sai annabi yake cewa ma rafa Allahu shay'an illa wada'ahu, babu wani abu da Allah zai ɗaga shi a cikin ababen duniya, to mace sai Allah kuma tana ya ƙasa da shi. Daka normal ne kawai, karku da mu lokacinta ne yayi, shi ma wancan raƙumin shi kuma lokacin ɗagawar shi yayi. Ina fatan mun gane, to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sauƙin fahimta da tawalu'u da rashin ɗauka abu da wani ne, sai a ce to bari a sayin da za a yi twisting, a sayin da za a yi malpractice, a ce ba ita ce ta ci ba, shi ne ya ci ba ko? Irin da ake a wuraren zaɓe ko musabaƙa ko duk wata harka da ake so ya ci cewa a canza alƙaluma, canza figures, Allah shi kyauta. To ita ce al-adba, an kana son garin labarin da sai ka kuma imta'ul asma bima li rasuli min al-ahli wal ali wal mata, na wancan malamin mai sunan shi Ibn Farhun al-Ya'muri, ko to sai ka ga ya kawo gaba daya bayani akai da sauransu. Allah ya sa mu dace lokaci yayi ko. Qala ibn Salim falamma kana bil arji, yayin da manzala sai sama yake isa al sorry afwan, yayin da sayyidina Abu Bakrin ya isa al arj, wa ibn Aid yaqulu kamar da yake cikin Uyun al Asr bi dajnan, da sai kai wannan wurin, lahiqahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu al adba'i, falamma ra'ahu Abu Bakrin qala amirun aw ma'murun, qala balla ma'murun thumma madaya. Da sayyidina Ali ya iso, sai za baka tambaye shi, ke cewa kai an mai da kai shugaba ne, an cire ni ko kuwa? Ya ce a kana nan kai ne shugaba, amma ga aikin da aka bani. Wani cikon labarin kasuwa din nan, wata rana an taɓa sace ta, wasu ƴan ta'adda haka ko suka sace ta, da sauran raƙuma suka tafi da ita, a cikin wanda suka sace har da wasu mata da suka sace su, sai ita matar cikin dare ta tashi tana ta laluba abin hawan da ta samu. Kowane abin hawa ta rasa ya dace da shi, bai da koro, sai ta samu wannan al-adba daga ƙauye ko kace daga camp ɗin 'yan kidnappers ɗin, sai ta hau ta gudu ta, sai ta zo ta Madina. To ashe ita kuma ta yi alwashin cewa za ta yanka wannan dabba da ta kawo ta sadaka da ita, ana zuwa sai aka shida ta aka ce a wannan aira ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yiwa ki yanka ta ba taki bace to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la nadara lil muslimi fi ma la yamliku ai shi musulmi bai yin alwashi akan abin da ba nashi ba bai yiwa ka alwashi kace zaka bada abin da ba naka ba ko zaka yi sadaka da shi sai annabi ya karbi kayan shi ya kyale ta eh labarin ta yana da yawa wannan ina ganin kanmu sai labarin dabban nan dare yayi ko lokaci ya riga ya kure bar mu sarara an insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah